أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam Musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saki ba mu wannan dama na saki kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah. Muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi sada zumunci. Inda muka yi bayanin bayanai na malaman akhlaq dangane da hakikanin sada zumunci da kuma ma'anar shi sannan muka yi bayanin sashen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam dangane da muhimmancin sada zumunci da kuma hatsarin yanke zumunci hakanan kuma mun yi bayani dangane da mafi karancin abinda mutum zai sada zumuncin shi da shi da kuma yayin abinda mutum zai sada zumuncin shi da shi saboda haka insha Allah cikin wannan darasin ma zai kasance kashi kenan na biyu dangane da abinda ya shahi wannan mawdu'i da fatan Allah subhanahu wataala zai amfana da mu insha Allah mun yi bayani kan cewa lallai sada zumunci yana da matukan muhimmanci kuma yanke zumunci yana da matukan hadari ga shi musulmi a cikin rayuwar shi na duniya hakanan ma a cikin rayuwar sa na lahira in zamu koma zuwa ga ayoyin alkur'ani masu girma hakanan ma in zamu koma ga sashen hadisi na musulunci zamu ga cewa sada zumunci addini ne duk lokacin da mutum ya kasance ma abocin addini ya kasance yana iltizami da addini ya kasance yana riko da addini to zai kasance kenan ya samu kanshi a cikin mutanen da suke sada zumunci amma duk lokacin da mutum ya kasance yayi watsi da addini to zai kasance ya yanke kuma zumuncin shi wannan muna iya ganin wannan hakikanin wannan al'amarin a bayyane a cikin aya cikin suratu Muhammad aya ta 22 zuwa aya ta 23 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum sai ce ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shin kun kusanta idan kuka juye baya kuka kauce ma addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance kenan kun je kun yi fasadi a doron kasa sannan ma ku yanke zumuncin ku sai Allah subhanahu wataala yake cewa lalle waɗanda suke irin wannan aiki din su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya sa kunnuwan su ba su jin gaskiya kun ba su riko da shi sakamakon juya ma addini baya da suka yi hakanan kuma su ne wanda Allah subhanahu wataala ya makamtar da ganin su wato zukatan su ta yanda ba su ganin gaskiya kuma ya zamanto sun yi riko da shi kenan cikin wannan aya mai girma muna ai fahimta a nan wurin kan cewa lalle idan mutum ya juya ma addini baya abinda zai aikata shine fasadi a doron kasa sannan kuma yanke zumunci wannan kuma sakamakon menene sakamakon kauce ma addinin Allah subhanahu wataala sakamakon juya baya ga addinin Allah subhanahu wataala sannan natijan haka kuma shine ya kasance Allah subhanahu wataala ya la'anci mutum ya nisantar da mutum daga rahaman shi sannan ya kasance mutum koda ya ji gaskiya bai aiki da shi koda ya ga gaskiya bai aiki da shi ashe kenan wannan ya nuna mana hadarin yanke zumunci kasantuwan shi kenan ɗaya daga cikin alamomin juya ma addinin Allah subhanahu wata'ala baya. Duk lokacin da mutum ya samu kanshi wal azbilla a cikin masu yanke zumunci, to tabbas ya bincika addinin shi, ya bincika kanshi. Lalle ya ba addinin Allah subhanahu wata'ala baya, ya kauce ma addinin Allah subhanahu wata'ala. Wannan yana ƙara nuna mana muhimmancin sada zumunci, kasantuwar shi alama ne na riko da addini, kuma yake nuna mana hadarin yanke zumunta, kasantuwar shi alama ne na watsi da addini. To amma dangane da abin da ya shahi sada zumunci, banda hadisan da muka ambata, watan dangane da mafi karancin abin da mutum zai sada zumunci, hadisin da ya gabata mu yi bayani dangane da cewa ko da ku da moda guda ne na ruwa ya zamanto ka sada zumuncinka kuma in karancin shi, to akwai hadisi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam shi ma wanda yake cewa silu arhamakum fi dunya walau bi salam, ku sada zumuncin ku a cikin wannan duniya din koda ku da sallama ne. Yanzu yana da wahala a ce mutum cikin wannan duniya din baka iya ka samu irtibati da mutum, yana da wahala kadan ne sosai. Kenan koda ta aika wasiƙa ne ta hanyar mobile ko kuma ta hanyar computer ko abin da ya kama da haka, kana iya ka sada zumuncinka, kana iya ka aika sallama, kana iya ka aika gaisuwa, kana iya ka tambaye halin danginka da makusantanka da ma 'yan uwanka mu'mini. Kenan mafi karancin abin da mutum zai iya sada zumunci da shi har da sallama, kai mutum sallama ka tambaye halin shi, ka gaida shi, wannan yana da matukar muhimmanci. Amma dangane da abin da ya shahi irin tasiri da kuma fa'idoji wanda mutum zai iya samu a cikin sada zumunci, me mutum zai samu idan ya sada zumunci? Bayan mun ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna dukkanin ayyuka na alkhairi suna da lada, amma mafi gaugawan samun lada shine sada zumunci, to hakan muna da hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa silatul rahim tazidu fil umr wa tunfi al faqr, sada zumunci inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karawa a cikin rayuwar mutum, hakanan kuma yana kawar da talauci. Wannan shine abinda galiban mutane suke bayan shi. Kana bukatan zamanto kai ban kwana da talauci, kai hannu riga da talauci, hakanan kuma kana son rayuwanka ya tsawo, baka son kai saurin mutuwa, to ga sirrin nan a cikin maganar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam, inda yake cewa in kana son rayuwanka ya zamanto ya tsawo, in kana son kai ban kwana da talauci, to ka sada zumuncinka, koda ku da sallama ne, koda ku da moda guda ne na ruwa, koda da tambayan halin danginka ne da makusantanka, ka sada zumuncinka. Wannan zai kasance ya baka tsawon rai, hakanan kuma ya yalwata arzikinka. Wannan hadisi ya zo a cikin Al-Mustadrak cikin mujalladi na 7 shahi na 194 hadisi na 3. Hakanan za mu duba wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma wanda ya sake zuwa a cikin wannan litafi na Al-Mustadrak, yake cewa silatul rahim tu'ammiru ad-diyar wa tazidu fil a'mar wa in kana ahluha ghayra ahyar, yake cewa sada zumunci yakan raya gidaje, wasu gidaje zaga sun shekaru da shekaru tsawon tarihi su san gaske, tun daga kakanni iyaye hajjikoki gidan yana nan daram. Wannan sirrin shi shine sada zumunci, dun gidan da kaga ya jima ya rayu tsawon lokaci iyaye da kakanni, to in ka bincika zaga cewa suna da sada zumunci, suna sada zumuncin su, ba su yanke zumunci. Shi yasa manzo Allah ya ce tu'ammiru diyar, sada zumunci yakan raya gidaje. Hakanan zaga wa tazidu fil a'mar, sada zumunci na ƙara rayukan mutane, in abin mutum yayi shekaru ne masu yawa saboda sada zumunci. Hakanan kuma akasin haka ma'ana yanke zumunci yakan rushe gidaje, hakanan kuma yakan rage shekarun mutum. manzo Allah ya ce wa in kana ahluha ghayra akhyar, wato koda sun su mutanen da suke raye a cikin gida din sun kasance ba mutanen kwarai bane, amma suna kiyaye zumuncin su, suna sada zumuncin su, suna haduwa tsakanin su, sukan kiyaye haƙoƙin junan su, wannan zai sa ya kasance gidan ya rayu bai rushe ba, haka nan kuma ya kasance rayukan su sun yi tsawo. Kinan zamu yi ganin kamar da wasu bayanai da muka yi suka gabata kan cewa su kyawun ɗabi'u suna da wannan miza din, suna da tasirorin su wanda yake ba sai an je lahira ba, kuma ba sai mutun ya kasance ba mu'mini ne ko ya imani ba, idan mutun ya dabbaka su zai ga natijojin su, zai ga asarar kin su tun nan duniya. Wannan shine abin da galiban kasashen da musulmi suke ganin cewa sun ci gaba, suna rayuwa cikin ni'imomi da walwalan arziki. Zamu ga cewa dewa daga cikin kyawun ɗabi'u sun kiyaye su, kuma abin da ya shahi kiyaye alƙawali, kiyaye amana da sauransu, girmama mutane sun kiyaye shi, sai zamanto sun samu tasirin waɗannan abubuwa din, ta yanda amma ana mamakin su, amma musulmi suna mamakin su. Alhali musulmi su ne suka fi dacewa da aiwatar da waɗannan abubuwa din saboda addinin su yana umarni da haka. Hakanan muna da hadisi wanda yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa silatul rahim tuhawinul hisab wa taqi mitatassu, yake cewa sada zumunci yakan saukakar da hisabi, wato hisabin mutum ran tashin alkiyama zai yi sauki, hisabin mutum zai yi sauki ran tashin alkiyama ta yanda Allah subhanahu wataala ba zai kuntata masa ba, saboda me? Saboda yana sada zumuncin sa. Haka nan kuma wataqi mitatassu, sada zumunci yakan yanke yakan hana mummunan mutuwa, mummunan ƙarshe. Kowa yana buƙatar hisabin shi sauki ya kasance hisaban yasira, haka nan kuma kowa yana neman ya cika da imani ya kyaukyawan cikawa, to sada zumunci yakan ba da wannan dama din, sada zumunci yakan sababa mutum hisabin shi sauki, haka nan kuma Allah ta'ala ya sai mai kyaukyawan cikawa, Allah ya kare shi da mummunan cikawa. Wannan dun tasirori ne masu matukar muhimmanci wanda zamu iya gani cikin al'amuran sada zumunci da kuma kula da haƙoƙin makusanta. Hakan muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kawo usul, aka rawaito a cikin usulul kafi cikin mujalladi na biyu shahi na 155 hadisi na 21, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam innal qauma la yakununa fajara wala yakununa barara fayasiluna arhamahum fatanma amwalahum wa tatulu a'maruhum fakaifa idza kanu abraran barara. Yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka iya samun mutane, wasu mutane wanda za su kasance fajirai ne, ba ruwan su da addinin Allah subhanahu wataala, ba abin da ya dame su da iltizami da addinin Allah subhanahu wataala, sannan basu kasance ba bayan Allah subhanahu wataala managarta, basu kasance masu ta'a ba, basu kasance ma abuta addini ba, amma za su sada zumuncin su, za su kula da makusantan su, za su zauna lahiya da makusantan su, za su kiyaye haƙoƙin makusantan su. Manzo Allah ya ce fatan ma amwaluhum, sai dukiyoyin su ya zamanto sun bunƙasa sun ƙaru, arzikin su ya ƙaru, su yi nisa da talauci, suka makon sada zumuncin da suka, wa tatulu a'maruhum, haka nan kuma sai su yi tsawon rai, rayukan su ƙaru, su yi tsawon rai, su shekaru da shekaru suna rayuwa, suna more ma rayuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa to idan haka al'amarin sada zumunci ya kasance ga wanda baya da ma addini, yakan ƙara arzikinsa, kuma yakan tsawaitar da rayukansa, to ina ga fa kaifa idza kanu abraran barara, ina ga da a ce wannan sun kasance masu sada zumunci din sun kasance bayan Allah subhanahu wataala masu ta'a managarta, kenan zai kasance haske akan haske, zai kasance albarka akan albarka, wannan ke nuna mana muhimmancin sada zumunci da kuma lizimcin kiyaye shi da kuma riko da shi a cikin wannan rayuwar namu. Wannan shine zai ba mu kyaukyawan rayuwa, ya bunƙasa arzikin mu, ya tsawaita da rayukan mu, ya mana kyaukyawan cikawa. Wannan kin da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ji, ya sanya mu cikin bayan sa mana garta masu sada zumunci, masu kiyaye haƙoƙin makusantansu. Da fatan mu amfana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.